Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fadi.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 27 ga watan Afrilu na shekarar 2023 filin namu zai tattaunawa ne akan matsalar kwakwalwa da ake kira autism a Turanci. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata akan wannan batu.
To masu sauraro sai ku kasa kunne da sauraron shirin yau da gobe.
A wannan watan ne na Afrilu Majalisar Dinkin Duniya ta ware domin wayar da kan al'umma akan matsalar kwakwalwa ta autism. A don haka ne wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari a jihar Kano ya tattauna da masu ruwa da tsaki a teburin tattaunawar mu wanda zai gabatar mana da su.
Assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan lokaci da zamu tattauna a wannan fili na yau da gobe. Inda muka tabo wani maudu'i da ake cewa autism da turanci. Autism dai zamu ji ko menene daga bakin masana wanda yake da alaka da ayyukan kwakwalwa na bil'adama. Hususan Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe wannan wata na Afrilu na kowace shekara wani wata ne da ba a dinga yin gangami ko kamfe game da ita wannan cuta ko lalura ta autism wadda ke haifar da raunin kwakwalwa ko ayyukanta. Har ma akan samun yanayi na miskilanci da muke gani a cikin wasu daga cikin ɗabi'un mutanen da muke tare da su. Wataƙila hikimar da ita Majalisar Dinkin Duniya ko jami'anta suka yi la'akari da ita shine wannan cuta ta autism ko raunin kwakwalwa ko raunin ayyukan kwakwalwa yakan haifar da wani abu da ake cewa aljanu ko iska a ƙasar Hausa. Amma daga baya masana kimiyya musamman kimiyyar kiwon lafiyar bil'adama sun gano cewa zancen aljanu daban sannan cutar autism ita ma daban. La'akari da haka ne muka ga ya dace duk da alkitance ba a yadda ma da cutar aljanu ba kamar yadda wasu masana kimiyyar suke faɗa. Amma dai wannan ya sa muryar Amurka ta ga ya dace a tattauna wannan batu domin a fayyace bambancin da ke tsakanin cutar autism ko rauni ga aikace-aikacen kwakwalwar bil'adama musamman a yara ƙanana zuwa matsakaita zuwa ma wasu manya da yake haifar da yanayi na miskilanci. Idan na ce na miskilanci da Hausa kowa ya san abin da ake nufi, misali a ce wance mishkila ce, wane mishkili ne, ma'ana baya tunani baya yin abubuwa daidai wa daidai da na wasu. Hasali ma wasu daga cikinmu da suke da wannan irin wannan miskilancin ba sa son tarayya da waɗansu, sun fi so su dinga harkokinsu kaɗai, kuma a wasu lokutan sukan yi wasu abu na ba sabon ba. Kar na kai ku ko na ja ku da nisa, a wannan zaure muna tare da Dr. Asma'u Abba Garko, fitacciya ce akan al'amuran da suka shafi kwakwalwa da lafiyar ayyukanta. Sannan kuma muna tare da Hajiya Samira Hamza, wata malamar makaranta ce da take hulɗa da yaran da suke da ita wannan lura ta raunin ayyukan kwakwalwa a tare da yara. Da farko Dr. menene autism ko kuma raunin ayyukan kwakwalwa, watakila in na falban sani ko na faɗa daidai?
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Abinda ake nufi da autism shine wani kamar larura ce ta da take shafar kwakwalwar amma ta yara. Yawanci ana gani kafin yaro shekara biyu zuwa shekara uku. tana taba mutane daga kowane sassa. Za ta iya taba mace, za ta sami namiji, za ta sami jinsi, kowane jinsi, kowace al'ada, kowane yare, kuma kowane irin halin rayuwa, ko da mai kuɗi ko talaka, ana ganin ta a kowa da kowa. Kididdiga ma dai da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi shi ne, ta ce a cikin kowane yaro 100 akwai guda ɗaya da yake da autism, amma ta fi samun maza fiye da mata. Sai ka sami yaro namiji guda 4 kafin ka samu mace guda 1 da take da autism. Sannan idan ya samu mutum har iya rayuwa ne, daga farkon rayuwa har ƙarshe, shi ba wai warkewa ake za a ce kuma yanzu ka warke baka da autism ba.
Ba a sha masa magani?
Ana shan magani, amma saboda wasu ɗabi'un da za su shigo cikin ciwon, amma ba wai don a sha saboda ciwon a warke ba. So lifelong abu ne, daga farkon rayuwa har iya ƙarshen rayuwa. Sannan kuma akwai wata majalisa ta America da ake cewa American Academy of Pediatrics, kamar
kungiya
ce ta ƙwararrun masana lafiyar yara, likitocin yara, da suke ganin ai ya kamata a ce kowane yaro ma an yi screening ɗin shi, an tantance shi da autism.
Abinda gano ko yana da autism,
kowane yaro akwai buƙatar ai mishi wannan tantancewar a gane ko yana da autism ko ba shi da autism. Abinda yasa, saboda yanzu autism din kamar ya an buɗa shi da yawa, shi yasa wasu nasu da ƙarfi, wasu mai tsanani ne, wasu kuma ba mai tsanani ba, kowa da irin nashi. Abinda launinsa, ƴaƴa guda 2 a gida ɗaya, zaka ga yanda wannan yake yi ba haka wannan yake ba. Ɗalibanka a aji zaka ga yanda wancan yake yi ba haka wancan yake ba. So abu ne da yake zuwa da kowa da irin tasa ɗabi'ar, kowa da yanda yake zuwa da nashi.
To kafin mu nisa, doctor, menene yake sa akwai abubuwan da suke sababa shi ita wannan cuta ta autism da take haifar da raunin kwakwalwa ya kai ga ya bayi ga mishkilanci a ɗabi'ar yara ko mutane?
Abinda ake gani kafin na zo abubuwan da ake tunani suke kawo ma autism din, me ma yasa ai da muna yara ko shekara 20-30 baya duk bamu ji ana maganar autism ba, amma yanzu in ka bude kafafen yaɗa labarai, in ka je asibitoci, an sassamu wayewa na menene ma autism din nan. Dalilan da ake gani shine ba kawai bambanci ake da shi tsakanin sai yanzu ne, ba wai ciwo ne na zamani da sai yanzu ya zo ba, tun a bayan ma akwai shi, amma yawanci babu ƙwararrun likitocin da za su gane ko ƙwararrun malaman makarantar da za su ce kai wannan yaro yana da matsala, wataƙil ka zane a je asibiti ba. Sannan a lokacin babu kamar wayewa ma ta me duniyar take ciki. Yanzu in baka ga wani abun ba za ka ji, in baka gani a TV ba za ka ji a radio, ko za ka ji a wannan kafafen yaɗa labarai da suke ko ina. Sannan kuma ƙyanƙyamin cututtuka na rashin lafiyar ƙwaƙwalwa sun ragu yanzu fiye da da, shine abin da muke cewa stigma. Yanzu ana da rangwame, ana da rashin
karanci,
ana da fahimtar menene rashin lafiyar kwakwalwa a yanzu fiye da abin da ake a da. Saboda haka a da ina da ɗa mai autism, wataƙil zan ɓoye shi ma ba zan fito da shi a san shi ba, amma a yanzu na san ba wani abu, because iyaye da yawa sun fito da ƴaƴansu sun ce suna da su, malaman makaranta da yawa an fito da abin, an yadda da shi cewa
to shikenan. Daktar, tunda kin ambata malaman makaranta, ina jin kafin ki kai mu ga abin da suke yake aka gano yake sababa shi. Bari mu ji su malaman makaranta, idan aka yi musu yara da suke ganowa ko su fahimci cewa wannan yaron yana da wannan lalurar da ake ce mata autism, kuma sannan ya suke da shi. Hajja Samira, ya kuke gane yaro mai autism?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sau da yawa idan aka kawo yara da suke da wannan, da suke da autism, yawanci idan ka kalle su zaka ga mu'amalar su da ragowan yara ta yi ƙaranci, ba su da wannan mu'amala, ba sa so kowa ya jibance su, ba sa so kowa ya zo gurin su, ko ko in suna yin wasa ba sa so kowa ya zo gurin. Sannan kuma mafi yawancin su ba su iya magana da yan uwansu ba ko magana su ba ta fita in ma tana fita ba ta fita sosai da mutane za su gane sau daya
kamar yanayin muryar da bai bai
ba muryar bai bai bace waɗansu sukan iya kwatance waɗansu kuma zaka ji suna gurari kamar suna so za su yi magana amma maganar ba za ta fito ba ana samun wannan matsala sannan sau da yawa abubuwan da yara waɗanda suke daidai da shekarunsu ya kamata su yi a wannan shekarun su ba sa iyawa
idan iyaye suka kai muku yaro makaranta suna gaya muku ne cewa wannan yaron yana da lalurar autism ko kuma a kawai ta muku suke yi ku ne daga baya saboda yau da kullum kuke ganewa
waɗansu da suka san abin ko suka je asibiti aka gaya musu sukan faɗa amma waɗansu ba su sani ba za su faɗi wannan su faɗi wannan ba su san takamaimai abin da yake samun yaron ba so mu kuma
a wannan yana yin kaza ko bayan yaron
a lokacin da idan suka kawo shi mukan dan gwaggwada su muna ba su abubuwan da zamu dan gwada su mu ga fahimta kwakwalwar su mu ga abin da idan muka ba wa yaro dan shekara 2 ko 3 idan zai yi su za su iya su a lokacin da muka ga sun kasa iya waɗannan abubuwa to za mu iya saka su a cikin wannan na autism
doctor wai me yake kawo autism a binciken ku na likitoci
to mafiya yawanci dai kawai hasashe ne hasashe aka yi na na abubuwan da ake tunani ana ganin gado yana taka muhimmiyar rawa saboda yawanci gado ne zaka ga idan a cikin wannan dangin akwai sai kaga wata kilba mutum daya bane in fact bincike ma ya nuna cewa a kowane da da aka haifa a cikin gida mai autism akwai yiwuwar sake haifo wani mai autism din ba yiwuwar wurin kashi 35 yiwuwar sake haifo mai autism din har ya kai wurin kashi 35 a kowane da guda ɗaya da aka haifo mai autism a cikin gida sannan wasu dalilan da ake ganin su ma suna kawo autism din to dai hasashen ne kamar yadda aka faɗa tun daga farko ana ganin kamar allurar rigakafi da ake yi wa yara ta especially ta kenda ko ta wasu abubuwa dai allurar da rigakafi ana ganin ita ma tana taka rawar gani gaskiya babu wani tabbacin cewa ga tabbacin abin da yake kawo autism
to ku a likitance idan aka ce wane yana da autism can kuma da kin ce mana a baya kin gaya mana cewa fa bai da magani to iya ake rage raɗaɗinta ko kuma ake dan dakushe kaifinta misali akwai matakan da ake dauka misali
yawa ai kamar abin da muka faɗa shine na wani ba lalle iri ɗaya bane da na wani nashi ma fa abin ma fa da zai baka mamaki shine kaga Hajiya Samira ta yi magana cewa ba sa iya ma magana wasu da yawan su ba sa iya magana ba sa nuna maka farin ciki ko bakin ciki ba su dai kawai ga sunan ne sannan in rayuwa ce sun fi so su rayuwar su su kadai to kuma wasu a cikin ikon Allah sai zama su kuma nasu sai zama high functioning abin da ake cewa high functioning shine suna kuma yi sun zarra sun wuce zarra ma sun yi fice a abin da suka iya a misali wani mai autism din zaka ga ya iya zale da ba za ka iya kamo shi ba ko ya iya lissafi ko a yanzu fa da tayi magana wa'ansu ma ba su iya magana ba wani kuma mai autism din idan yana maka zance yana maka magana sai ka sake saurare shi su duk a wadan high functioning din suke so na san an yi maganar akwai wani scientist wani Albert Einstein da ake cewa yana da autism har yanzu mu dai a labari na duniyar lissafi na physics ba a samu kamar shi ba amma an ce yana da autism har ya tsufa har ya mutu ma da autism din shi ya mutu so kaga kenan ba kowane mai autism ne yake da tawaya ba wasu sun yi fice a baiwar da Allah ya basu wasu kuma kwata-kwata ma basu ma san a inda suke ba saboda kwakwalwar tasu ta riga ta samu tawaya ba za su iya koyan karatu a makaranta ba basu ma fahimci me ake yi ba a gida ballanta na a makaranta saboda haka shi yasa muka ce spectrum kamar akwai mai tsanani akwai kuma mara tsanani sannan kuma a tsakani akwai kuma wanda akwai kuma tsaka-tsaki sannan kuma abin da zai kara baka mamaki da su masu autism din nan shine naga wata yarinya da duk zafin abu ba ta ji suna samun
sharifiya ce
ba sharifiya bace amma suna da sensitivity din dayawa ba sa jin ciwo ba sa jin duk ciwon abu ba za su ji ba sa jin zafi sannan idan kara ce kai karar da zaka ji ta maka yawa ta hau kanka shi ba ta yi mishi yawa ba a wannan rukunin kenan a wasu rukunin kuma shi wanne kuma yaron zai zo maka da kara komai kankantarta sai ta daga mishi hankali sannan
suna
ba sa son karar wani kuma tsoro saboda haka dai abin da nake faɗa shine kowane yaro da abin da yake gabatarwa da yanda ciwon nashi yake gabatar da kansa da kansa.
Oh yeah. Oh, 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 oh. Oh yeah. So na karkashin zuciya ne ne dadi. Dawe dadi. Dawe dadi. So na karkashin zuciya ne ne dadi. Dawe dadi. Dawe dadi. Mai albarka albarkar soyayya tanta mai albarka iyar farai ribar soyayya tanta mai albarka albarkar soyayya tanta mai albarka iyar farai ribar soyayya nafta da wata rana ran asabar ta mai dadi na kunce gidana zan huta ta mai dadi tana wata rana ran asabar ta mai dadi na kunce gidana zan huta ta mai dadi sai na ga hamset na na rini ta mai dadi na dauka sai na ji abba da ummi na suna mini Allah da shirin na samu karuwa an haifa ni ta mai dadi.
Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar.
Kina da alaka da watakila tarihin ko kuma asalin yadda cutar ta same shi, misali tayo watakila wani gado ne, wani kuma watakila kamar yadda ake hasashe akan amar allurar rigakafi ne, ko wani abu ma'ana wannan bambance-bambancen da kika bayyana yana da nasaba da asalin yadda cutar ta sami yara?
Zai iya samun nasaba da asalin yadda cutar ta sami yaran, saboda idan ciwo ya zo a misali autism ya zo haɗe da ciwo kamar na galahanga ko kamar waɗanda ba su da masu tawaya masu mental retardation, kaga shi nashi zai zama ya fi tsanani fiye da shi wanda ya zo ba shi da mental retardation. Ko da a misali abubuwan da za su iya yi ne, because shi wannan da nashi ya zo da mental retardation sai an taya shi yin abubuwa na rayuwa, sai an mishi wanka, sai an mishi waye, shi kuma wannan watakila ma zai iya yi iyakaci dai kawai a ce kaza ne daidai kaza ne ba daidai ba. So abin da ake bukata dai da duk mutum da yake da autism shi ne a samu supervision, ya zama ana sa ido ana guiding ɗinsu ana nuna musu me ya kamata su yi, ya ake yi ya ake yi. Saboda wannan magana da ka faɗa, kuma sai na ƙara tabbatar da cewa akwai waɗanda za su zo ɗin ka gansu sun zo da ciwon tuburan, amma in dai suka samu makaranta tabbatacciya kulawa, aka samu makaranta ana koya musu abin da ya kamata, asibiti an kawo su ɗan abubuwan da suka challenging behaviors ɗinsu an ba su magani in koke-koke, saboda suna zuwa da yawan kuka ko ihu sai su ta ihu ko kuma buga abu su jiwa kansu ciwo ko su ta fasa abubuwa, yana duk autism yana zuwa da wayannan abubuwan. To mu aka kawo su asibiti, akwai magungunan da muke ba su da muke suke rage radadin wadannan abubuwan.
To Ajiya Samira, idan kin ce kuna ganewa ta wasu abubuwa da kika bayyana mana an kawo muku yara makaranta masu wannan, to ya kuke mu'amala ta su balantana akai magana koyar da karatu da makamantansu?
Wato su waɗannan yaran idan ka ma zauna da su zaka gane cewa su ma suna gane wanda yake san su, da wanda yake san su in baka san su duk suna ganewa. So da lokacin da
kake kula da su,
in kana kula da su, kana ni ina shiga makaranta za su zo duk su rurrungume ni, ko malaman duk wanda yafi mu'amalantar su mai kyau zaka ga suna san shi suna zuwa gurin shi. Saka a wannan hanya kake iya cimma abin da zaka kake so ka samu a gurin su. Duk abin da kake koya musu ko me kake a hankali kana gaya musu, in dai suna son ka za su dinga bi a hankali har za a ka dinga samun saukin waɗansu abubuwa. Ba a lokaci ɗaya ake samun abin ba, sai a hankali ne, yana ɗaukar lokaci, amma dai in dai ka dage kai haƙuri za ka samu abin da kake so.
To amma kuna hada su ne da yara da sababbu waɗanda ba su da matsala irin tasu, ko kuma a su kuna keɓe musu ajinsu ne misali?
To mu makarantar mu kusan dukkaninsu irinsu ne, waɗanda suke da bukata ne ta musamman, ba ni da waɗansu waɗanda ba su da bukata ta musamman, dukkansu su. Sai dai kowa da kwai irin tsananin nashi abinda yake damin shi. Waɗansu autism ne, waɗansu su Down syndrome, waɗansu su cerebral palsy, kowanne wani rukuni dai suke. Anan muna ajiye su, kuma kowa sai mun duba yaya kwakwalwar shi take, ta dan abin da zaka bashi na aiki da zai dinga yi, na aikin jikin shi ma ba abin kar kafin ka je karatu, dan ko su sa button sai kaga wani yaron bai iya saka ba, bai iya sa riga, bai iya balle button ba, bai iya sa riga ba, bai iya abubuwa da yawa da ya kamata yaro dan shekarun sa yayi ba, so ba su iya ba. Ta haka zaka fara kokoya musu, sai mun gama wannan, wani haban daki ma bai iya zuwa da kanshi ya je ban daki yayi tsarki, duk ba su iya waɗannan abubuwan ba. Sakamakon muke sakawa muke koya musu a hankali za ake dan samun sauki waɗansu abubuwan.
Dr. Dazu ta yi mana wasu rabe-rabe na wani zaki ga nasu ƙasa-ƙasa ne, wasu tsakiya, wasu kuma sama, wasu suna son ƙara, wasu ba sa son ƙara, wasu suna son ihu, wasu ba sa so da sauransu. Yaya kuke yi da su masu wannan rabe-raben ɗabi'ar?
To, masu dai waɗanda suna su yake da ɗan sauki, ba sa ihu, suna iya zama su zauna shiru, ba su da damuwa, su wannan ba mu cika samun matsala da su ba. Dan komai ka gaya musu za su yi, in ka faɗa a hankali za su dinga yi. Amma waɗanda aka fi samun matsala da su ne masu ihu, saboda sau da yawa da baƙin da za su zo da su, waɗanda suke makaranta, waɗanda su ba su da irin wannan autism ɗin, za ka ga suna cikin damuwa ko suna tsorata da su. Saka sai ka yawanci sai mu dan sama musu mutum ɗaya da zai dinga kula da su, ko da yaushe yana tare da su, kuma sau da yawa zaka ga akwai wani abin da yake saka su wannan ihu idan suna yi, ba kila saboda ba sa iya bayyana wata damuwarsu, suna cikin damuwa ba za su iya bayyanawa ba wannan abin, ko zafin wannan abin sai saka suna wannan ihu, ko kaga suna cizon hannunsu ko su dinga bige-bige. To yawanci in ka lura ka gane su, zaka tabbata cewa akwai abin da yake damun su, ko ba sa jin daɗi, yawanci suna yin irin waɗannan.
Wannan mataki kuka ɗauka?
Yawanci mukan saka su guri ɗaya, mu saka mutum ɗaya ta zauna ta dinga kula mun da su. Kuma yawanci nakan lura da a menene yake saka su wannan abin. Muna ganewa, akwai wanda aka kawo shi daga America, aka kawo shi ihu yake ta rigima, sai na lura cewa na ce mai aka bashi abinci da aka kami shi boarding yake, sai muka ga biskit ne kusan da gyada shi ne abincin shi, sai lemu da ruwa. To sai naga kusan duk wannan abin ba abin da zai rike masa ciki bane ba, ashe yunwa ce take saka shi wannan ihu. To da muka bashi abinci ya ci sosai, sai kaga ya zauna kafin ya mana rigima, ana dadewa sai dai idan wani abin ya faru da shi. So sai su ta mamaki mu me yasa a makaranta ba sa mana, su kuma a gida suke musu irin waɗannan abubuwan, kuma iyaye ba su cika tsaya su kula ba, a'a ko kuma su zauna su ba da lokacinsu waɗannan yaran. Kowa ya kama hidimar shi, kilan masu aiki za a bawa wacce ba ta san ma komai ba, ita za ta je ta dinga kula da su. Saka ba lalle ta gane me wani yanayi suke ciki ba, ko kuma menene damuwarsu, kuma iyayen ba su tabbatar da cewa a'a an musu abin da ya kamata ba, ko kuma ba a yi musu ba. Kawai kullum su dai yaran nan sun fiye rigima, a baya zama, a kaza, ba su san takamaiman abin da yake damun su ba.
Dr. Asma'u, wannan cutar alamominta da ake ta magana a shekarun baya alamomi ne na abin da ake cewa mutum ko makarai sun kama shi, ko yana tare da aljanu, ko wani abu mai kama da haka. Yanzu kuna samun mutanen da, tunda ku alkitance ku yadda da zancen makarai ba ku tuta, kuna samun mutanen da suke yadda cewa yaro na ko yarinya ta autism ne da shi, kuma in sun zo ya kuke musu?
Muna samu gaskiya, musamman kamar yadda na faɗa maka dama, a yanzu recognition din gane ciwon ya ƙaru saboda kafafen sada zumunci da suka yawaita. Wani lokacin ko baka gani a garin ku ba, ka gani a garin wasu ko a wata ƙasar. To haka yanzu mutane da yawa sun fahimci me autism, musamman yan boko. Za su zo kamar yadda Hajiya ta faɗa, za su zo su ce maka ma ɗana autism gare shi. Parents da yawa sun gane. A misali kin haife shi kamar yadda muka fara faɗa, baya kula kowa, su fa kowa ido fa ba za ki hada ido da su ba su yadda ku hada ido ba kina ta kiran shi wana 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 yana jinki amma ba zai iya ansa miki ba amma zai iya zuwa gurin ki amma ba za ki ji wannan ansa daga gurin shi ba yara sun zo ana ta ihu ana wasa shi kadai ya zauna shi kadai yake wasan shi kuma yawanci wasan nan nasu iri ɗaya ne kullum irin wasa ɗaya suke yi ba
sa wai yana canjawa misali idan dan shekara 5 yana da autism yake ta irin waɗannan wasu ɗabi'u da kike faɗa yanzu ya zama dan shekara 15 ana samun sauyi ta fuskar ɗabi'arsa
ana samu ai ana sa ran kwakwalwar koyaya dai ta dan ƙara girma abinda kai a wa'ancan shekarun shekara 5 shekara 15 dole wasu abubuwan sun dan ragu amma fa idan ya zo da tawaye sosai kamar ta mental retardation da muka faɗa zai ci gaba da yin abubuwa na yara sai ci gaba da yin abubuwan shi na yara kamar yanda abubuwa kuma amma musamman inda ya samu rayuwa mai quality a misali social skills an kai shi makaranta da aka nunnuna mishi abubuwa ke ma a gida uwa mahaifiya ko mahaifi an jajirce ana nuna masa abubuwa an nuna masa boundary wannan abin an yadda kai wannan abin ba a yadda kai ba a hankali kai da kanka za ka rinka ganin akwai bambanci mata
oh yeah oh, 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 oh. Oh yeah Sona karkashin zuciya ne ne dadi Dawe dadi Dawe dadi Sona karkashin zuciya ne ne dadi Dawe dadi Dawe dadi Dan ta mai albarka albarkar soyayya mai albarka iyar farai ribar soyayya danta mai albarka albarkar soyayya danta mai albarka iyar farai ribar soyayya na tuna wata rana ran asabar ta mai dadi na kwance gida na zan huta ta mai dadi na tuna wata rana ran asabar ta mai dadi kon ce gidana san huta ta mai dadi sai na ga hanset na na ni ta mai dadi na dauka sai na ji abba da ummi na suna mini allabi shiru na samu karuwa an haifa ni ta mai dadi son karkashin zuciya ne ne karkashin zuciya ne mai dadi ta mai dadi ta mai dadi dan ta mai albarka albarkar soyayya dan ta mai albarka iyar farai ribar soyayya dan ta mai albarka albarkar soyayya dan ta mai albarka iyar farai ribar soyayya
Masu sauraron mu, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai a dakace mu a shirin mu na rana ita yau domin jin ci gaban wannan tattaunawa mai muhimmanci. A madadin wadda ta daidaita mana sauti kuma ta da shirin baki ɗansa wato Julie Leathers Gresham da abokiyar aiki na da tattaya ni gabatarwa Amina Buhari Auna da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya.
Ba ruwanta a yau da malalaci yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bari.